وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna gode masa, muna ƙara neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya shiryar da mu, ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi, shi ne cikakken shiryayye. Allah ka shirye mu ni da ku baki ɗaya. Wanda ya ɓata ba min shiryar da shi. Tsira da amincin Allah, da alherin Allah, da albarkarsa, da darajarsa, da ƙimarsa, da martabarsa su tabbata ga fiyayyen halitta. Jama'a, wani ya zo zai karɓi addinin musulunci. Daga ina kake? Na'am? Daga lafiya? Cikin garin lafiya? To, ka zo kana so zaka musulunta? To, akwai wanda ya tilasta ka ko ya forcing ɗinka cewa dole sai ka karɓi musulunci? Ba wanda ya tilasta ka? A radin kanka kake so ka musulunta? Zan gaya maka wasu kalmomi. Wannan kalmomin su ne ma'anar shigarka addinin musulunci. In ka amince da su, ka zama musulmi. Ka ce ashhadu, ashhadu Allah ilaha, Allah, Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Masha Allah. To, wannan kalmomi da ka faɗa su ne suka maida kai musulmi. Ma'anarsa kuma shine ka shaida, ka yarda, ka amince babu wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya da dacewa sai Allah. Ka yarda da wannan? Ka yarda da wannan? Kuma kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne, manzon Allah ne, duk annabawa gaba ɗaya gaskiya ne, amma yanzu dai Allah shi yace abu dokarsa da shari'arsa. Ka yarda da wannan? Ka yarda shi manzon Allah ne? Masha Allah. To, yardarka da wannan ita ne ta maida kai da musulmi. Wanne suna kake amfani da shi a da? What? Christ. To, Christ gaba ɗaya ma. To, wanne suna kake sha'awa yanzu na musulunci, wanda kake so a saka maka? Adamu? Na'am? Aliyu. To, masha Allah, yanzu sunanka Aliyu, takwaran Aliyu ibn Abi Talib kenan. Ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidina, kuma ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya yi wa alƙawarin aljanna tun daga nan duniya. Allah ya sa yadda Allah ya yi wa Aliyu alƙawarin aljanna tun daga duniya, da ni da kai da mu dukanmu nan, Allah ya sa duka Allah ya mana wannan tagomashi. Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci. Ga 'yan hizba da kwamandan su za su maka bayani na gaggawa wanda za ka bi mai sallah tare da kai insha Allahu ta'ala. Allah ya tabbatar da mu a cikin addinin Allah. Bayan haka, ya ku 'yan uwana masu albarka, sati da ya gabata, idan ba ku manta ba, idan kuma ba ku sha'afa ba, mun dauko wata hutuba mai muhimmanci wanda muka yi mata take da adabut tijarati wal kasab ko adabul kasabi wat tijara wato ladubba na neman kuɗi da kuma ladubba na kasuwanci idan nace neman kuɗi ina nufin aikin da kai tsaye ba za ka kira shi kasuwanci ba kamar aikin da ya shafi kai amfani da ƙarfi ko kai amfani da iliminka ko wani abu makamancin haka haka kuma kasuwanci muna nufin ka saya ka sayar ka samu riba to waɗannan al'amura guda biyu hanyoyi ne da Allah ya halatta mana neman arziki ta dalilin su to yaya waɗannan al'amura suke yaya kamata su zama a satin da ya wuce mun yi magana dangane da cewa Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar nan ba zai yiwu ka samu ba sai ka tashi ka nema haka Allah ya tsara da Allah ya ga dama zai iya bazo mana kuɗi kowa ya diba kowa ya je ya killace a gidansa ya tazara yana kashewa to amma Allah da kansa yace inda a ce haka za ta yi wuto da duniya ba ta zauna lafiya ba walau basaqallahu arrizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadrin ma yasha'u Allah yace da Allah ya ga dama da sai ya shimfida arziki wa kowa a duniya kowa ya wayi gari mai kuɗi ne ba wani talaka a cikin mu Allah yace sai dai da hakan za ta yi kuma to da mutane sun yi barna da dagawa a doran kasa da sun yi ba daidai ba da al'amura ba za su taba saici ba za su taba tafiya a tsari ba sai Allah yace walakin yunazzilu biqadrin ma yasha'u sai dai Allah yana sauke arzikin sa gwargwadon abin da ya ga dama wani ya bashi wani ya hana shi wani ya bahi mai yawa har ya fi ma karfin tunaninsa da hankalinsa da lissafinsa wani kuma ya bashi kadaran kadahan ya zamanto shi da kansa zai iya lissafa maka dukiyarsa a dan kankanin lokaci ya san komai na dukiyarsa amma wallahi akwai wanda har ya koma ga Allah bai san yawan dukiyar shi ba walakin nazilu bi kadrin ma yasha Allah madaukakin sarki ya tsara wannan duniya din ta tafi a wannan tsari na cewa dole a nema sannan a samu sannan ta yadda za mu gane shi nema wani abu ne mai muhimmanci malamai suka ce tare da irin mas'uliyar da ke kan annabawan Allah da manzanninsa na isar da da'awa wanda primary assignment din annabawa shine kira zuwa ga Allah kira da abota wa Allah walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-tagut wannan shine babban abin da Allah ya turo annabawa da yi amma saboda Allah ya nuna mana nema abu ne mai muhimmanci fita kasuwa ka je ka buga zuwa ka je kai aiki zuwa ka je kai kasuwanci zuwa ka je kai kwadago abu ne muhimmi sai Allah ya sanya annabawa rayuwarsu tana tafiya ne akan nema su ma da suke duk da cewa suna da mas'uliyya ta karantar da addinin Allah subhanahu wataala akwai misalai da yawa a karkashin wannan wanda zamu ga malamai sun buga kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi daraja da albarkar wato nema a cikin hadisi ingantacce wanda al-Imam Muslim da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗayan ku ya dauki igiya wallahi ya je shi kan dutse ko jeji ya dauro itace ya sayar ya samu kuɗin kashewa ya fi masa alkhairi akan ya dinga bin hannun mutane yana roƙon su ko su bashi ko kuma su ainihin wato hana shi sannan ya tabbata wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ga wani mutum ya fito zai wuce ta gaban su manzon Allah da sahabbai mutum ne wanda Allah ya yi shi kakkarfa lafiyayye suna ganin sa sai suka ce wai ha hadha law kana jalduhu wa shababuhu wa quwwatuhu fi sabilillah kai wannan Allah ya wadaran shi ina ma a ce girman sannan da kibar sannan da kuma lafiyar jikin sannan ya tafi ne domin yada addinin Allah ba wai ya tafi domin neman kuɗi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqulu hadha annabi yace kar ku faɗa haka in kana kharaja yas'a ala waladihi idan ya fito ne yana tafiya dan ya nemo abinda zai ciyar da ƴaƴan shi kanana sai garan wa huwa fi sabilillahi manzo Allah yace shi ma akan tafarkin Allah da yada addinin Allah yake Allah zai bashi ladan jihadi haka idan ya fito ne da nufin ya kiyaye kansa ala nafsihi yu'iffuha idan ya fito ne akan kansa dan ya kare mutuncin sa wa huwa fi sabilillahi annabi yace shi ma wannan akan tafarkin Allah yake kaga wannan ba karamin dalili bane da yake nuna cewa nema abu ne wanda yake mai muhimmanci dan Allah zai baka ladan mai yada addinin Allah Allah zai baka ladan mai yin fi sabilillahi idan kana nema ya tabbata a ruwaya ingantacciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama
yana cewa ma akala ahadan ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadihi, mutum bai ci abinci ba a bakin shi wani abinci mai alheri sama da abincin da ya ci daga aikin da ya da hannun shi aka biya shi. Sai ce wa inna nabiyallahi Dawud kana yaqulu min amali yadihi ko min kasabi yadihi a wata riwaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Annabi Dauda ya kasance yana ci daga abin da ya tsuhururta da hannun shi, abin da ya aikata aka biya shi, ko abin da ya kera ya sayar aka bashi kudin kerawa da sayarwa, to wannan shine abin da yake ci daga cikin arzikin sa. Wannan hadisi hima Imam At-Tabarani ya fitar da shi, hadisi ne ingantacce garariya garo ba shi da wata matsala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, kaga wannan sai ya nuna mana cewa Annabi Dawud mai yin sana'a ne. Yasa ma malamai suka ce wannan sai isharar da Allah madaukakin sarki yayi a cikin suratu Saba, da Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu alhadida ani'mal sabighatin wa qaddir fi sard. Allah madaukakin sarki yace hakika mun bawa Annabi Dawuda daga gurin mu farala, ya jibalu ya kai dutsi awbi ma'ahu ay sabbihillaha ma'ahu, kai ta tasbihi da zikirin Allah tare da Annabi Dauda. Yasa Annabi Dauda aka ce idan yazo yana karanta littafin da Allah ya aiko shi da shi, har tsuntsaye ne ke sakowa suna zama akan kafadin shi saboda zakin karatunsa. Yasa wani sahabin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo yayi karatu a gaban manzon Allah da murya mai zaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatun ya burge shi ya ji dadi, sai yace laqad uutita mizmaran min mazamiri ali Dawud, hakika Allah ya baka algaita, Allah ya baka sarewa, yana nufin murya mai zaki ta karanta littafin Allah daga cikin sarewoyi da kuma ainihin wato algaitoti na alayen Annabi Dauda. Saboda haka Annabi Dauda mutumin arziki ne, bawan Allah ne, annabin Allah ne, amma kaga Allah da kansa yace daga cikin farlar da muka yi masa mun ainihin wato sa duwatsu suna tasbihi tare da shi da tsuntsaye, sannan kuma mun sauwake masa karfe ta hanyar kere-kere da zai sayar yayi ainihin wato aiki domin ya samu abin da zai ci a cikin rayuwar shi. Kamar yadda malamai kuma suke kafa hujja da ainihin wato Annabi Nuhu da Allah ke faɗa masa a ainihin wato suratu Hud, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون. الله مدوكين سركي yace Annabi Nuhu yazo yana ainihin wato Allah ya bashi umarni da ya gina jirgin ruwa, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, ka gina ko ka kera jirgin ruwa akan wahayin mu muka ce kai, sannan akan idanun mu muna kallon ka, karka mun magana dangane da wanda suka zalunci kansu, wala tu khatibni fil ladina zalamu, karka bincike ni ya zan yi da azzalumai banni da su kawai, ni na san yanda zan yi da su. Innahum mughraquna, Allah ya ce na rantsa da Allah sai na durmiyar da su, ba wanda zai tsira, amma kai kan jina jirgin ruwa ka hauda kai da wanda suka yi imani da kai, zan hayar da ku. Allah ya ce wa yasna'ul fulka, Annabi Nuhu sai yazo yana kera jirgin ruwa. To malamai suka ce wannan wa yasna'u fi'ili mudari'i din, wato wannan ya nuna ba wai iya jirgin ruwan da Annabi Nuhu zai hau kadai ya gina ba. Wasu malamai suka ce siga ce da take nuna bayan wacce ya gina kuma ya ci gaba da ginawa yana sayarwa yana samun abin kashewa, haka wasu malaman tafsiri suka ce. Yasa suka kawo wannan kissar a matsayin aikin da Annabi Nuhu yake yi domin ya kiyaye mutuncin kansa, ya kiyaye darajar kansa. Sannan Annabi Musa kissarsa ba boyayya bace a cikin suratul qasas, lokacin da ya baro abin nan garin Masar, walamma warada ma madyana wajada alaihi ummatun minan nas yasqun wa wajada min dunihi mumra'atani tazudan qala ma khatubukuma qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqalahuma thumma tawalla ila zul. Wato Annabi Musa ya samu rigima tsakaninsa da mutanen Fir'auna, hatta kai daga ƙarshe wani mai bashi shawara daga cikin mu'mine yace masa yana ganin ya bar garin nan, ba haka ba mutanen nan suna hidin za su kama shi su kashe shi. Annabi Nuhu ya taho Madiyana, wasu suka ce Annabi Shu'aibu ya gamu da shi, wasu suka ce kuma wani ne daga cikin salihan bayi, ba tafsiri muke balantana mu koro maganganun gaba daya, amma dai magana mafi inganci malaman suka ce ba annabi shu'aibu bane domin ba zamanin su daya ba wannan wani fage ne da za a kawo ayoyin da maganganun a bambance tsakanin zare da abawa wanda kuma ba shi muke ba a halin yanzu muna so mu isar da sakon da muke so mu isar ne cikin kissa haka annabi Musa da yazo cikin Madiyana abin da ya fara cin karo da shi shine dirijiyar garin Madiyana wanda magungun mutane suke iya bude ta da rufe ta sai samu wasu ƴan mata guda biyu su sun koma gefe sun ki higa tamutsutsun mutane ana diban ruwa daga baya bayan waɗannan mutane sun watsa ai rufe rijiyar sai tambaye su ku kuma me ya faru qala ma khatubukuma me yene lamarin ku me ya tafe ku yaya ana diban ruwa ku kuna gefe sai suka ce a'a mu ba za mu shayar da ainihin wato dabbobin mu ba har sai jama'an nan sun watsa sai suka ce wa abuna shaykhun kabir saboda baban mu dattijo ne ya tsufa to anan malamai suka fassara biyu suka ce wa abuna shaykhun kabir baban mu ya tsufa ba zai iya zuwa ya zo ya shayar da dabbobin ba dan haka dole mun mata mu zamu zo ba amma mun kuma gidan mutunci ne ba za mu shiga aita mu tsu da mu ba yan mutunci ne mu mutanen arziki ne baban mu ya mana tarbiya bai yadda da mu a rawar TikTok ba bai yadda ba mu yi ba bai koya mana wannan ba bai koya mana shigar banza mu dinga shiga gari muna kai tsaranci da lalata ba ballantana mu shigo cikin maza muna ture ture da su suna tura mu na tura su wa abuna shaykhun kabir su saboda haka annabi Musa da yaji wannan magana ta burge shi fasaqala kuma sai yace to ba damuwa bari su wabe zan shayar da ku haka annabi Musa rijiyar da kusan mutum 10 ko sama da haka suke iya bude ta da hannu ɗaya yasa ya daga murfin ya ajje shi a gefe ya ja musu ruwan suka sha da dabbobin su sannan sai ya koma dindin bishiya sai ya kwanta yana hutawa to ana nan a wannan hali su kuma sai suka ji dadin wannan abu da suka je suka ga baban su labari sai baban yace musu su zo su kira annabi Musa faja'at wa ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وتلوكتين دا يسامي سو يغيا مسو suka gaya masa sai yace ku je ku kira min shi sai daya daga cikin su tazo tana tafiya cikin kunya faja'at hu ihdahuma tamshi ala istihya cikin kunya tace babana yana kiran ka yana so ya maka alheri da ihsanin abin da kai mana da yazo annabi Musa ya bahi labarin rigimar su da Fir'auna da mutanen Fir'auna sai ya ce karka ji tsoro daga yanzu dai ka tsira daga azzaluman mutane ba abin da zai same ka da izinin Allah tun da ka zo nan to anan ne sai ɗaya daga cikin ƴan matan tace ya abatista ajirhu inna khayra man istajarta alqawiyul amin ya babana istajirhu dauke shi haya dauke shi dan aikin gida dauke shi mai kwadago dauke shi mai maka wani abu na hidima kana biyan sa saboda mafi alherin wanda za a dauka yayi aiki a biya shi shine alqawiyyu alamin mutumin da yana da karfi zai iya harkar yana da experience yana da ilimin abun wani ne Allah bashi ilimin yadda ake juya kasuwa ta hanyar sayan buhunhuna a sayar sai kace kai zo ni ba ni da lokaci da zan iya wannan harkar amma Allah bani capital kuma kai kuma na lura ka san harkar kuma kana da amana ga miliyan 2 ka je kaka juya mana duk sati ka zo mu yi lissafi mu ga ribar da aka samu kai kana da kaso kaza cikin abun ni ina da kaso kaza cikin abun wannan ya halatta musulunci ya yarda da wannan akwai tsari na murabaha da tsari na mudaraba wanda wala Allah idan lokaci ya yalwata mana koda a hutubar gaba zamu tattauna akan ta so dan haka Allah madaukakin sarki ya bamu labari cewa wannan yarinya ta gaya wa babanta wannan baban ku sai ya yarda sai ce inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'durani thamaniya hijaj wa in atmamta asharan min indika satajiduni insha Allahu minas salihin ya gaya masa yace ya kai annabi Musa ina so in aura maka ɗaya daga cikin waɗannan yara nawa saboda hi baban ya tsinkaye tunda yarinyar tace a dauke shi aiki to tana son shi ne to kasan mutanen da suna da kunya dan haka bata fito ba sai ta an zagaya ta gefe he ta dawo inda ake bukata to sai ba gane so karka zama da cikin dariki a gidanka in kyarka tazo tana magana da kai ka tsaya ka kasa kunne da kyau ka fahimci ina ta dosa kuma ka ji tsoron Allah in har ta nuna maka ga abin da take so kuma ba kuskure bane ba laifi bane kada kai ra'ayinka na banza da tunaninka na marasa tunani ka ce kai ba za ka yi mata abin da take so ba musamman a harkar aurataya wannan rigimar tana nan yanzu a cikin mu dewa kaga yarinya ta zo tana kuka ta kawo ƙara in ta kawo ƙarar kuma sai ta ce don Allah malam kada a gaya wa babana ni nazo na faɗa in har na faɗa to bala'in da zai faru kuma yafi wanda muke ciki yanzu wannan wani irin masifa ne jama'a to kaji annabawa daga wannan maganar ya gane cewa tana son annabi Musa ne kuma tun da ya gane annabi Musa mutumin arziki ne sai martayin yarinya haka ake bukata ka sani cewa daukar irka ko auren da irka ga mutumin arziki kamar tayin ta ya aure ta ba gazawa ba ce wallahi summa tallahi domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi haka ga sayyidina Ali shi ma an masa haka saboda haka magabata suna da wayewa ta addini da sanin ya kamata wanda ta fi wayewar mu ta banza ta wannan zamani mana wayewar turawa wayewar gidadawa wayewar marasa ilimi marasa hankali mutum ya zo hiye ta maltreating din gidansa yana abubuwan da ba su kamata ba kuma duk duniya a rasa wanda zai je ya sami hiyamar magana duk duniya ya ce shi baya jin maganar uban kowa don haka kowa tsoro ake aje a kai mar kukan cewa ga wancan ta kawo karaka saboda haka yace zan aura maka ita idan kai min aiki ko noma ko kiwo na shekara ainihin wato takwas amma yace in ka cika goma to wannan babu laifi amma ni dai bana so in matsa maka zaka same ni cikin salihan bayi ba zan saba alƙawari ba da wannan ne malamai suka ce ya halatta ka dauki mutum ka ce zo mun bude shago na kaza ka zo mi kasuwa zamin shekara goma da kai daga ƙarshe zan sallame ka amma ka duba zaluncin da wasu suke yi wa yaran nan sai ga mutum ya dauki yaro aiki kun yi shekara bakwai da shaura shekara uku ko takwas shaura biyu wallahi sai kulla masharri sai kore shi a shago ana yin haka ku ba a yi ana yi duk tsoron Allah yan kasuwa wannan hudubar kusan guda biyar ce za ta zo na rantse da Allah ba wata gaba da zan bari sai na yi magana a kanta in za ka daina zuwa sai ka daina zuwa wal kulli wujihatun huwa muwalliha fastabiqul khairat kaga dama kar ka sake zuwa na rantse da Allah sallah dai dole ka yi aiko kun baka yi ta masallacin yace baka da matsala amma dai ka sani na rantse da Allah duk matsalar da Allah ya sa na santa kuma na karanta ta wallahi tallahi sai nayi magana akan ta wannan shine kaidar wanda ka irin abin da wasu ke yi da ba daidai ba a irin wannan tsarin ba daidai bane kun ji dai wannan bawan Allah ya ga annabi Musa ni zaka same ni salihi mutumin arziki bazan saba alƙawari ba bazan zalunce ka ba in kai shekara 8 din nan kwana ma alƙawarin zan aura maka yarinyan nan nawa ne aka samu cikin mutane wanda suka irin wannan yarjejeniyar wani ma saboda tsabar zalunci wallahi malar rubutu aka hadda lauya amma da lokaci yazo hima sai ya dauko lauyoyi aka shiga kotu yace hi san bai san wannan magana ba ko kuma yace yaron ya sata mar miliyan 5 dan haka dama sun yi ittifaki zai bashi miliyan 4,500 dan haka yanzu cikotan 5,500 zai kawo masa wannan yana faruwa tsakanin mu kuma shi yasa Allah sai ya hana ka ga dukiyar ta taru tabbas amma sai Allah ya hana ka zaman lafiya saboda ka zalunci wanda kuka tara tare da ita ku duba saboda tsabar lutufi da tausayi na Allah Allah madaukakin sarki ya tsara cikin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa zakka da mutum zai fitar daga cikin wanda suka fi cancanta a bawa dukiyar zakka sune yaranka na shago da yaranka da kuke aiki da wanda suke taya ka neman arziki saboda ka tausaya musu saboda hidimar da suke ma amma kaga mutum wai wannan ba ma magana wannan fa ba haƙƙin ka ne in kaga dama ka hana ba kai laifi ba in ka hana amma yana daga cikin waɗanda malamai suka ce suna cin zakar mutum shine masu fiya neman arziki saboda Allah ya tausaya to shikenan wannan ma an ce ka yi ballantana kuma haƙƙin sa wanda ya cancanta ka biya shi zaka yi ba wa aya zakinta a gobe kiyama wallahi ko kuma yara a wannan gabar ku ji tsoron Allah domin da yawancin ku kuma ana daukar ku kuna amfani da wannan dama na amincin da aka yi da kai ka dinga zara kudin mai gidanka ka dinga sayar da kaya baya nan kana sa kudin aljihunka ka dinga abubuwa na rahin mutunci wanda wani idan ya gano ka sai tunanin cewa ka jima kana masa dan haka bai san iya dukiyar da ka barnata masa ba a irin wannan ne za ka ga wani zai ce to na fanshi ba ruwa na da kai ka tashi ka bar mun shago kai ka dawo kanka wannan kuma saboda haka ku kula kuma ku ji tsoron Allah idan mutun ya dauke ka aiki ko ya dauke ka a shago ko ya dauke ka kaza to ka tsaya ka kiyaye masa mutuncin dukiyar sa kar ka yadda ka taba kuma annabi Muhammadu ya ce wallahi duk dukiyar wani wanda ka dauka ka ci ko a shago ko a gurin aiki ko wani abun nan ranar kiyama Allah zai jefa ta a cikin wutar jahannama yace je ka dauko musu a basu shiga ka dauko musu a basu shiga ka dauko musu inji Allah zai jefa ta a wuta yace shiga ka dauko ta kuma baka isa ka shiga ka dauko ba in ka shiga za ta fi kenan wallahi saboda haka wannan yana daga ciki dan haka annabi Musa yayi wannan wannan yana nuna mana kawai irin kalar yadda annabawa suka yi wannan sannan malamai suka ce banda annabi Musa mun sani da sirar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa yayi wa Khadija bintu Khuwailid matarsa kafin ta zama matarsa ya mata ciwo ya mata abin nan ainihin wato kasuwanci da dukiyarta dama makiyayi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan suka zo suka gamu da Khadija da ta ji amanarsa tace ga dukiya je ka dinga juya mana muna samun abin da zamu ci da abin da zamu sha dan haka har kasar Sham Siriya wannan da kuke gani tun daga Makkatul Mukarrama annabi Muhammad yake zuwa har Siriya zai kaso wace da kudin Khadija dan haka annabi ba ci ma zauna bane da sunnan ta mana kawai ka zauna wai kawai kana jira wani ya baka ba wani daga cikin malamai an masa wata tambaya dangane da wai ga wani mutum wai hi darajarsa da girmansa da kimarsa ta kai shi yana jin kunyar ba zai iya tashi ya tafi ya je nemi kudi ba yace to ku tambaye shi ina yake da annabi Muhammadu to amma asirarsa mun ji cewa yana tashi ya tafi har Sham ya je kasuwanci ya dawo a yi lissafi a cire riba a biya shi to kuma kai waye ta bakin na yan duniya who are you basilim Allah ya sauwaje wanda daga cikin magabata yake cewa inni la akrahu ar-rajula Abdullahi dan Mas'ud ne yace wallahi ina kyamar mutum farigan gashi nan zauna kara zube la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi shi baya aikin duniya baya na lahira wanda mutum ina kyamar sa inji dan Mas'ud Allah ya hada mu da shi aljanna Luqman al-Hakim yake gaya wa dansa yace ista'in bil kasabil halali ala al faqari ka nemi agajin Allah ta hanyar neman kudin halal ka daki talauci sai ya kai shi bango wallahi naga wani ya dora a Facebook wata magana ce ta raha amma ni magana darasi na dauka kuma ta dan ban dariya kadan yace ba lalle ne sai kai kudi a rayuwa ba yace amma kar ka sake wa talauci fuska dan bahi da mutunci dan Allah ya koya ga wannan magana maganan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba lalle bane sai kai kudi dan Allah bai rubuta ka cikin masu arziki ba za ka yi ba wanda karka kalla faranka cewa sai kai kudi amma karka sake wa talauci fuska dan bahi da mutunci ina ma'anar magana ce a dunkule ta hikima ma'ana karka zauna baka nema talauci in yazo yadda ke ka wallahi tallahi sai ka rasa ina zaka sa kanka dan haka karka sake mar fuska ka tashi ka nema amma karka kwalla faranka dole sai kai azumi ba lalle bane to kuma idan ka fara din Allah na iya azurta ka nawa ne wanda kai ka san tarihin su da yadda suka fara yau ga su millionaires yau ga su billionaires masu arziki nawa ne suka taso harkar neman ana ganin ta jigari jigari har wasu na musu dariya amma yau an wayi gari manyan masu arziki ne to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata ya zanga zama ma darasi a cikin rayuwarka da rayuwar mu gabaki daya Allah ya taimake mu sa'an nan ya ku bayin Allah lokaci ya tafi yanzu ne kuma zamu fara magana akan ladubba na al-kasabu wat tijara adabul kasabi wat tijara wannan kamar wato himfida ne na abin da ya kamata mu gane dangane da wannan wato al'amari mai muhimmanci barin karanta ladabi kwaya daya sai mai addu'a shine an yata harral halal at-tayyiba idan mutun zai nemi kudi to yayi kokari ya ga kudin da yake nema halal ne wanda yake mai kyau saboda hadisi ya tabbata yana 40 nawawiyya Allah madaukakin sarki yake cewa inda annabi Muhammad inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban manzo Allah yace lalle Allah tsarkakakke ne baya karbar aiki sai mai tsarka sai mai tsarki wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalina kuma Allah ya umarci mu'mine da irin umarnin da yayi wa manzanni me yace wa manzanni ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir ya ku manzanni ku ci daga halal ku aikata aikin arziki ina kallon ku duk abin da kuke yi sane ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna ya ku masu imani ku ci daga dadadan abin da na azurta ku da shi na halal kuma ku bauta wa Allah shi kadai idan da gaske ku bayinsa ne ba ƴan banza bane ku dan haka Allah ya faɗa musu wannan dan haka mutun yayi kokari ya je ya nemi arziki ta hanyar halal ta hanyar da ta dace Allah madaukakin sarki zai azurta shi Abubakar bin Siddiq Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna ya sha daga nono wanda yake bawan sa ya kawo masa dangane da abin da ke kawowa duk wuni yana biyawa abin da aka dora masa sai da ya sha nonon sai ya tambaye shi kai ina ka samu nonon nan sai ya ce takahantu liqaumin fa'atuni a lokacin zamanin jahiliya kafin na musulunta na taba yi wa wasu mutane bokanci tunda mai musu bokancin sun samu nasara akan abin da suke bukata sai muka rabu da su ba mu hadu da su ba sai yau suna gani na kai ba kai ne bokan nan da kai mana kaza ba yace ai na musulunta yanzu ba na bokanci suka ce to amma akwai haƙinka ai a gurin mu to shi bai fahimci cewa irin wannan dukiyar ba ta halatta bayan musulunci ba da haka sai ya karba sai ya je he sayo nono ya kawo sayyidina Umar a matsayin abin da aka dora mar nayi ni to Umar ka duba shugaban kasa jama'a Umar yana cikin yunwa yunwa ta gama da Umar da haka yana karba bai wata ba sai ya bismillah kiya san da ya sha yayi ga cikin sa sai kuma ya dawo taitayin sa sai ya tambaye shi kai kan ina ka samu nono nan sai ya ce gashi wallahi tallahi marawaici yake cewa na ga Umar ya sanya Abubakar kai afwan na ga Abubakar ya sanya hannunsa yana kakalo nonon nan daga bakinsa daga cikin cikinsa yana amar da shi yace na rantsi da Allah sanda ne tsammanin daga ƙarhi zai harayo da ransa gaba daya saboda yadda sayyidina Abubakar ya sa bakinsa yake kokarin hannunsa yake kokarin amayar da wannan nonon bayan da ya gama amayar da shi gaba daya sai ya ce Allahumma inni a'tabiru bika ya Allah ina mika uzuri na zuwa gare ka mimma hamalatil uruqu daga abin da ya makale a jijiyoyi wanda ban isa na kakalo shi ba wanda ya saura a jijiyoyin jikina ya bi jikina Allah ina mika uzuri ka yafe mu Allahu akbar ya amar amma har yanzu yana roƙon Allah yafiya kuma jama'a wannan abun kuskure ne Umar ya ko ba kuskure bane kuskure ne Allah yana yafa kuskure ko ba ya yafewa amma wallahi saboda yadda suke bin Allah malam ba sa yadda da karamin uzuri su mika wa Allah uzuri darin tsaye da Allah wanda ga cikin magabata yace da Umar ya san yadda zai katso na cikin jijiyoyin jikinsa da jininsa na rantsi da Allah ko zai mutu sai ya katso shi ya fito da hiwaci amma kai babu ruwanka yake halal yake haram yanzu kan ma an daina yake halal yake haram kawai halal din ma yanzu an watsar da ita kai ba ruwanka duk abin da yazo bakinka alhalalu ma halla fi yadika halal kawai shine abin da yazo hannunka in dai yazo to baka san ta ina yazo ba ruwanka kawai ci kake za ka yi jawabi gobe kiyama Allah ya sauke ni da ni da ku gabaki daya da ka yace ina roƙonka Allah ka tsare ni daga abin da ya takudu da jijiyata da jini na da kuma abin da ya makale a cikin hanji na wa khalaqal am'a da abin da ya takudu da cikin hanji na Allah ka sauke ni Allah ka yaye min karka kama ni da wannan to haka Umar shi ma an samu irin wannan shi kuma nonon sadaka ya sha na raƙuman sadaka bai sani ba ma'ana raƙuman zakka shi ma da ya sha san da ya amayar da shi saboda ba raƙuman sa bane na zakka ne aka kawo dan haka yana tsoron kada Allah ya tambaye shi ya dauka daga nasa aka tatso a he daga na zakka aka tatso masa aka bashi ya sha daga baya da ya gane ya dinga ainihin wato kokarin abin nan magana ta kusa da ƙarshe Abdullahi Tusturi Allah ya masa rahama yake to la yablughul abd haqiqatal iman wallahi dan adam ba zai taba zuwa makololuwar imani ba hatta ya kuna fi arba'i khisalin har sai ya samu abubuwa guda hudu sun tattaru da shi kaji wannan da kyau inji wannan ni da nake karanta ma dukkan mu wallahi kowa ya ji wannan da kyau Abdullahi Tusturi Tusturi yake cewa dan adam ba zai taba zama cikakken mai imani ba sai ya cika abubuwa guda hudu na farko yace ada'ul faridatu bis sunna kai kokari duk abin da Allah ya dora maka wajibi ne kar kai daka dinga wasa da shi duk abin da aka ce wajibi ne sallah ne azumi ne aikin hajji ne ka samu da duk abin da Allah ya ce ma wajibi ne kar kai wasa da shi inji Abdullahi Tusturi yace idan kai wasa da wannan wallahi ba za ka gama lafiya ba sannan nabi yace wa aklul halali bil wara'i ya zama duk abin da zai higa cikin ka halal ne kuma kana takatsantsan da cin haram yace in dai ka samu matsala baka tantance me ke shiga cikin ka to zaka gama da Allah ba za ku shirya ba wallahi na uku wajtinabun nahi zahiran wa batina da kuma nisanta duk abin da Allah ya hana a fili ko a boye ma'ana ya bayyana maka ko bai bayyana ba in dai Allah ya hana kawai ka bari wannan shine abu na uku abu na hudu wasabru ala zalika ila al-maut kuma kai hakuri akan haka har sai ka mutu karka yadda ka canja ga ka taso mutumin kirki ana ganin ka bawan Allah ana alfahari da kai ana yabanka ana jin dadin ka daga ba da abubuwan ka sun birkice gaba daya ka dawo mutumin banza hurdar ka ma da mutanen banza abokan ka mutanen banza komai naka na banza yace to kai hakuri akan waɗannan abubuwa jama'a wani daga cikin magabata ita ce magana ta ƙarshe ku yi hakuri wallahi magana akwai cin rai ne kuma za ka so kai da kanka da wanda suke sauraron ka su gyara sai Allah ya gyara mana gaba daya wanda daga cikin magabata jama'a ya tura yassa gonarsa ta je ta tsunko masa yakuwa za a yi masa miya wallahi bari ku ji bayin Allah yarinyar da ta je ta tsugo wannan yakuwar ta kawo aka yi miya aka kawo wannan bawan Allah wallahi yana gutsurar gaya da ya tsoma a miyar ya bismillah ya sa a baki sai ya fahimci wannan yakuwar in mata sa ne to wacce ba tasa ba ta shiga ciki a miyar ya gane wallahi sai ya kira yarinyar ya ce ke ina kika je kika banko yakuwar nan ta ce amma ba a gona mana ya ce a gona ta inda na tura ki ce kwarai da gaske ya ce amma babu abin da ya faru ta ce to gaskiya akwai abin da ya faru amma ni ina ga ba matsala bane ta ce yakuwar ta kusa karewa ta zo kan iyaka wanda zan tsinka maka to sai na ga wata gindi guda biyu sun yi kamar suna cikin gonar ka sun yi kamar suna cikin gonar makocinka sai ta wai ta ce tunda kwaya biyu ne kuma ta ga wannan ba zai isa ba tana ga kawai taka ne ina ga kawai taka ce kawai sai na yanko da su sai na kawai ce kin ji matsalar ina sha na gane cewa wannan miyar ta haramun ce ba ta halal ba ce wallahi miyar ya sha amma ya gane cewa akwai haramu a ciki saboda tsabar yadda ya tsara rayuwarsa daga ciyaciyan banza na haramun mana ma yau mutanenmu ba abin da ya dame su da abin da zai higa cikinsu da abin da za su saka da abin da za su daura da abin da za su kaza dan abin da ya zo ma habba wa dabba haka mutanenmu suke aiwatarwa ina roƙon Allah da ni da ku Allah ya tsare mu daga wannan mummunar ɗabi'a Allah ya ciyar da mu da halal ya shayar da mu da halal ya tufatar da mu da halal ya bona mana harkokin kasuwanci da harkokin neman mu ya tsare mu daga zalunci da keta da mugunta kowace iri ne ya tsare mu daga cin amana komai kankantarsa komai girmansa Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wataala ka sa mu gama da duniya lafiya dan uwa ku biyo mu sati ne zuwa wala Allah za a ji hutuba ta uku insha Allah ta'ala wannan ita ce ta biyu domin ci gaba da tattaunawa akan wannan hutuba mai taken adabul kasabi wat tijara wato na dubban neman kuɗi da kuma kasuwanci Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya amsa mana bukatun mu Allah ya yi mana matsalolin mu Allah sa aljanna ta zama komar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم وصووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم.